Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Juma'a 26 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji kiran da hukumar yaki da shah da fataushin miyagun kwayoyi a Najeriya ke yi akan hada karfi da karfe wurin wannan yakin. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan kira da wata kungiya ta yi na dakatar da zaben gwamna a jihar Plateau saboda abin da ta kira tauye yancin sama da mutane 100,000 a jihar. Kamar kowane hantsi na ranar Juma'a, muna kuma dauke da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan jami'an cinikayya da kasuwanci na China da Amurka sun yi wata ganawa a jiya Alhamis a Washington DC. Ganawar da ba sabon ba tsakanin shugabannin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta faɗa wata sanarwa da ta fitar jiya Alhamis cewa ministan cinikayya na China Wang Wentao da sakatariyar cinikayyar Amurka Gina Raimondo sun tattauna kan muhimman batutuwan da suka shafi dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China. Ma'aikatar ta ce ganawar ta jiya Alhamis wani sashe ne na kokarin da ake yi a halin yanzu na wanzar da buɗe kofar sadarwa da kuma inganta dangantaka tsakanin Amurka da China. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ya sadu da shugaban China Xi Jinping a watan Nuwamban da ya gabata, tattaunawar ta jiya Alhamis a Washington ce ganawar matakin ministoci ta farko a tsakanin jami'an Amurka da na China karkashin gwamnatin Biden. Shugaban tsaron Amurka, wato shugabannin tsaron Amurka suna yin takatsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da Washington ke ci gaba da baiwa Ukraine a yakin da take yi da Russia da kuma cewa Amurka a kashin kanta bata yaki da Russia. A yayin wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan Ukraine a sha'anin soji, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya maida martani kan damuwar da ake bayyanawa kan cewa motocin yakin Amurka da aka bada rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin Russia, Moscow na iya amfani da su a matsayin hujja domin sanya Amurka a cikin yakin. Ba ma yaki da Russia, wannan yakin na Ukraine ne. Manufar mu shine tabbatar da cewa muna yin duk abin wani abin da zamu iya domin tabbatar da samun nasarar Ukraine, in ji Austin. Babban janar na soji Mark Milley, shugaban hafsoshin tsaro, ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta rade da neman Ukraine da kada ta yi amfani da kayan aikin Amurka, kayan yakin Amurka a cikin yankin kasar Russia. A jiya Alhamis kotu ta yanke hukunci kan Stewart Road, wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kinjinin gwamnati da kuma wani tsohon lieutenant na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yare, saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kaiwa ginin majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Yazuwa yanzu dai wannan ne hukunci mafi tsawo da ke da alaka da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban kasa Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan na Janairu. Masu gabatar da kara sun buƙaci hukuncin daurin shekaru 25 ga Roots da kuma shekaru 21 ga Kelly Max, wanda shine shugaban Reshen Florida na kungiyar ta sa kai. A cikin watan Nuwamba aka sami Roots da Max da laifin ba hada baki kan kin jinin gwamnatin Amurka na jagorantar mummunan farmaki na zub da jini, a yayin da majalisar dokoki take shirin tabbatar da nasarar zaben Joe Biden akan Trump.
An jima kadan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma game da batun kwayoyi a Najeriya, kuma jami'an hukumar yaki da shah da kuma fataucin miyagun kwayoyi a kasar sun dade suna gargadin cewa muddin bangalorin al'umma ba su hada karfi da karfi ba, to matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi za ta kai matasan kasar ta baro. Wani bincike da aka gudanar a shekarar 2018 ya nuna cewa yawan ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya ya kai kashi 14.4% cikin 100, wanda aka kiyasta mutane miliyan 14.3 na 'yan shekaru tsakanin 15 zuwa 64 su ne ke mu'amala da kwayoyin. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto daga Jos.
Kamar wannan mun samu wajen kilo kusan 400 na wiwi a cikin wannan motsi.
Shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, shiyar Jos kenan, Malam Mustapha Yahuza yake nuna mini motocin da hukumarsa ta kamo hannun dillalai da masu safarar miyagun ƙwayoyi a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya.
Mun yi applying court cewa ai forfeit din su saboda motoci ne wanda aka same su daga ribar fatarcin miyagun
an kwace su kenan gaba
ɗaya, kwace su daga suke kuma insha Allah.
Safara da ta'amali da miyagun ƙwayoyi suna cikin manyan kalubale da al'ummomi a duniya ke fuskanta. A Najeriya, amfani da miyagun ƙwayoyi ya kai kashi 14.4, inji ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke saka idanu kan ta'amali da miyagun ƙwayoyi a faɗin duniya.
Ita matsalar wannan shaye-shaye tana nan a gidan kowa. Walla duk gidajen da ka sani akwai ta, kuma ta yi kotun a Cross ko talak, bata bar ƴaƴan talakawa ba, bata bar ƴaƴan masu kuɗi ba, bata bar ƴaƴan shugabanni ba. Saboda haka nan a haɗa hannu da ƙarfi a yi maganin shaye-shayen nan. In aka yi maganin shaye-shayen nan, an yi maganin laifuka kashi 90 za a samu zaman lafiya.
Dalilin da yasa kenan hukumomi a ƙasar, musamman ta NDLEA ɗin, ta tashi haika wajen daƙile matsalar, musamman ta hanyar kame masu dillanci da safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasar.
Na farko dai Allah ne ya taimake mu, muka samu jajirtaccen shugaba wannan karan. Allah ya kawo mana Brigadier General Muhammadu Buba Marwa. Kaga shugaba ne wanda ko kafin ya zo hukumar mu ya yi suna matuƙa wurin aiki. Tana da mutum da ya san shi a jihar Lagos, gwamnatin Lagos ya san irin ayyukan da ya. Shekarar da ta gabata, daga watan January zuwa December na shekarar 2022 kenan. Shekarar bara mun kwace kayayyakin shaye-shaye wanda aka shigo da su jihar Plateau da niyya a bata mana matasan mu, a bata mana al'umman mu. Muka yi nasarar dakile kusan tan hudu na waɗannan mugun kayayyaki na shaye-shaye, kuma mun kakkame mutane sama da mutum 800, cikin su mutum 764 maza ne da kuma mata mutum 37. Ya zuwa yanzu a wancan rakon na shekarar bara da na gaya maka, kotu ta riga ta yanke mutum 106 hukunci.
Duk da nasarori da hukumar ta NDLEA ta samu a yakinta da safara da ta'amali da miyagun ƙwayoyi, aikin ba nata ne ita kadai ba, inji shugaban hukumar shiyar Jos.
Shaye-shayen ya kai ga mutuwa aure, ya kai ga yara su lalace, har ma wasu dalilin shaye-shayen nan ma su samu cutar HIV. To saboda haka nan shugabannin al'umma da NGO yanzu musamman akwai wata kungiya ta NGO da muke da ita hannu gab da gab, Lespada, League for Societal Protection Against Drug Abuse, akwai su irin waɗanda muke aiki da su, da attajirai waɗanda muke ganin za su iya taimaka su ma, in za su iya sponsor din jingles a gidajen radio television su taimaka, saboda al'umma dai a waye da kansu a ga cewa dai an rage wannan. Ka san an ce in babu mai sha a shi mai saye ba zai saida ba.
Daga Jos a Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
Kuma da la'a gaida Ilyasu Kasimu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Tana mai nanata zarge-zargen ta sakeyar su zuwa Turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zama hujjar kore bakin haure. Kungiyar likitoci da basu da sanke da aka fi sani da Doctors Without Borders ta faɗa wata sanarwa jiya Alhamis cewa yanayin masu neman mafaka a gabashin tsibirin tekun Aegean yana ci gaba da taɓarɓarewa. Athens ta yi ta nana ta musanta waɗannan zarge-zarge na cewa tana ta sakeyar bakin haure ba bisa ka'ida ba. Kungiyar ta ce fargabar kura tana hana bakin haure da dama da suka iso damar samun ayyukanta na kiwon lafiya, yayin da wasu kuma cikin asiri ake ci saƙiyar su daga ƙasar. Da ƙarshe, duk da yake ƙasar China ce babbar abokiyar hulɗar kasuwancin Koriya ta Kudu, To amma a yadda Seoul din take ƙara ƙarfafa kaunce da Amurka da sauran manyan kasashe masu ƙarfin demokradiyya yana nuna sha'awarta na kalubalantar matsin lambar tattalin arziki na China a cewar masana. Ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Park Jin ya faɗa a ranar Laraba cewa bayan kokarin diplomasiya na tsawon wata daya da ya hada da taruka da Amurka da shugabannin kasashen kungiyar G7 rage yawan dogaro da China da kuma faɗaɗa kawancin kasuwancin mu zai taimaka wa tattalin arzikin mu. Shugaba Yoon Suk Yeol ya gudanar da taron ministoci a ranar Litinin bayan kammala taron na G7 a Hiroshima ta kasar Japan, inda ya ce ya sami damar shimfiɗa haɗin gwiwa da kasashen G7 ciki har da Canada da Australia da Jamus a bangaren samar da kayayyaki ta hujjar albarkatun ƙasa. Japan ce ta gayyaci Koriya ta Kudu a taron da aka gudanar a ranar 19 zuwa 21 ga watan nan na Mayu a matsayin wadda ba 'yar kungiyar ta G7 ba, da ta kunshi kasashen Amurka da Burtaniya da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Japan.
A gaida Murtala Sanyi na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan kira da wata kungiya ta yi na dakatar da zaben gwamna a jihar Filato saboda abin da ta kira tauye yancin sama da mutane 200,000 a jihar.
Yayin da kwanaki kalilan suka rage kafin rantsar da shugaban kasa, gwamnoni da 'yan majalisun jiha da na tarayya, wata kungiya da ke neman yanci wa mazabar Nargutabi a jihar Filato ta yi kira da a soke zaben gwamna da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihar saboda rashin adalci da aka yi wa 'yan mazabar. Mazabar Nargutabi da ke cikin karamar hukumar Jasta Arewa ita ce mafi girma a duk mazabin Najeriya, wacce ke da masu jefa kuri'a akalla 200,000. Malam Aso Usman Ahmad, ɗaya daga cikin jagororin kungiyar Justice for Nargutabi, yace suna buƙatar kotun ƙararrakin zaɓe ta yi musu adalci ne ta hanyar soke zaben gwamna da na 'yan majalisun dokoki a kuma sake shirye zaben.
Korafe-korafen namu suna da yawa, amma ɗaya daga ciki zamu iya cewa mu a yanda muke ganin abu gaba ɗaya ma a Nargutabi zaɓe bai yiwu ba, saboda mafi aksarin wajejen zaben an ƙi saboda matsaloli kamar haka. Akwai inda ya kasance kayan aikin nan da ba a kawo su ba ma gaba ɗaya, wasu kuma da aka tashi kawo sai ya kasance idan muka duba kayan aikin nan ba su cika ba, yanda a sanin abubuwa da muka yi process na zaɓe in ya kasance an yi zaɓe a haka wani abu ne da za a juya tunda ba result sheet nan za mu iya gaba zaɓe kila abin da ya rubuta abin nan. Bayan haka akwai wajejen da an turo wasu mutane ne da ba mu san su waye ba suka zo suka nemi tada hankali hankula a wajejen, sannan a ƙarshen zaben sai ya kasance wasu wajejen da aka yi sai ya gaji aka samu tsageru da aka tara su a wajen karban sakamakon zabe wanda sun hana ma a shiga da waɗannan sakamakon zaben na iya wanda aka yi. Bayan haka kamar yanda muka faɗa rashin kawo wannan kayan zaben sai yasa aka jinkirta abubuwan, yanda inda in muna da mutum 1,500 zuwa 2,000 zaka iya a polling unit za a samu wanda suka jefa ƙuri'a ba su wuce mutum 300 ko 350 ba, wanda sauran an yi ta yaudaran mu da za a karasa za a yi waye an ce a diba tsinnata da lokaci wani waye, to da haka dai ya kasance mafi aksarin mutane a duk polling unit ba su samu sun yi zabe ba. Sannan kuma a can saman wajen karban sakamakon zaben sai ya kasance daga nan a zo a ce mana a'a ba a ga malamin zaben wannan waje ba, ba a ga bibas na wannan waje ba, wanda mun rasa abin da yake faruwa, mun nemi jin me asalin abin da yake faruwa. To amma akwai wani kaman group ne na wasu manya wanda suna da fada aji kuma suna da wato interest akan abubuwan nan, wanda sun zo sun kane ne malaman zaben ta yanda mu duk an hana mu samun wani bayani da mu muke bukata a kan wannan abun. To lura da waɗannan abubuwan muka ga mu muna bukatan ita wannan hukuma ta binna shari'o'in zaɓe, wadda mu muna da yakinin cewa za ta mana adalci, ta duba duk waɗannan abubuwan da ya faru korafe-korafen da muka riga muka bayar don a tabbatar da abin da ya kamata a yi.
Menene tasirin abin da kuke korafi a kai yanzu?
A ƙasa gaba ɗaya babu wani ward kwaya ɗaya da ya kai girman Nargutabi, saboda muna da aƙalla wanda za su kaɗa ƙuri'a sama da mutum 200,000. To wanda muna ganin mu idan muka kaɗa waɗannan ƙuri'un namu lallai za su nikin, wato za su ba da wani abu da zai iya juya al'amarin zaben ma gaba daya.
To a daidai lokacin da kuke wannan korafi ana ma shirin rantsar da waɗanda suka samu nasara a wannan zabe.
Mu babban kiran mu shine ita wannan kotu da aka kafa don shari'o'in zabe ta zauna bisa adalci nata ta duba kuma ta kira hukumar zabe don tabbatar da mu a wannan wadin an zo an sake gabatar da zaben nan saboda mu a yanda ba yi zabe ba a nan wajen saboda duk abin da ya kamata a yi a zabe din ba yi shi ba kuma a kukan da muke shine in dai mu za a mana adalci shine wannan ward namu a zo a sake zabe cikin lumana da kuma inganci da bin dokokin zabe duka yanda ya kamata ba irin wanda aka mana a baya soki burutsu kawai ba
amma kenan kun kai ƙara gaban wannan kotun
kwarai kuwa duk wasu matakai da ya kamata a ce mu mun kai ƙarar mutum a farko mun kai su ainihin din ne a hukumomin tsaro ne don mun gabatar da waɗannan abubuwa to don haka muna so ita wannan hukuma din ne kamar yadda aka faɗa ita kotu ta ƙara da kin zaɓe da ita hukumar ainihin lallai su mana adalci su bibi waɗannan ƙorafe-ƙorafe da muka kai don tabbatar da an dawo mana da ƴancinmu da nike da shi don rashin yin hakan ya zama da cewa mu an ɗauke mana wani ƴanci namu kenan yawa an deprive namu daga wannan ƴancin wanda kuma gaskiya a doka ta ƙasa ba a mana adalci ba
Malam Aso Usman Ahmad kenan jagorar kungiyar da ke neman adalci wa mazabar Nargutabi a jihar Plateau duk da shike kungiyar ta shigar da korafin ta gaban kotun sauraron kararrakin zabe don neman adalci na buƙaci jin tanadin da shari'a ta yi kan irin wannan yanayi Barista Isaac Lawal wani lawyer a Jos yace duk da shike an tauye waɗansu al'umar yankin ƴancin su na yin zabe ba lalle ne hukumar zabe ta soke zaben ba
to abinda na fahimta shine a shari'ance rashin yin zabe a gurin su an tauye musu haƙƙin su na ƴan ƙasa na jefa ƙuri'a to amma tasirin kokon da suka shigar ba zai hana ba zai sa a ce a sake zabe ko kuma a rusa zaben ba dalili ko shine yawan ƙuri'a na wannan waɗannan rumfunan zabe guda 14 da abin ya shafa wanda ake korafi a kai idan an hada yawan ƙuri'a da muƙaddara cewa wanda aka musu rajistar su jefa ƙuri'a saka cancanta su jefa ƙuri'a a gurin idan za a hada su gaba ɗaya ba su kai yawan ƙuri'un da ɗan takarar jam'iyyar PDP ya ba wa wanda yake kusa da shi rata ba so dole ita hukumar zaɓe da kotu duka za su duba su ga cewa to menene tasirin sake zaɓen in sake zaɓen ba zai shafi nasarar da wanda ya nasara ya yi ba to za a nuna babu amfani ba a ce za a sake zaɓen so a shari'ance zai wahala hukumar zaɓe ko kuma kotu ta ba da umarnin a ce a sake zaɓe a gurin nan zai zama kusan aiki ne ko ce asara za a yi wanda kuma za a yi abin da ba shi da wani tasiri ne.
Tun farko dai jama'a da dama a mazabar Nargutabi sun koka kan rashin yin zabe a rumfunan su kamar yadda Mr. Godfrey Iganga Ibegwa ya shaida min.
Result sheet na House of Assembly an kawo mana duplicate ne wato ba original kuma asalin ya kamata ya zo da original sama sai duplicate wanda in kana rubuta kan original zai dinga rubutun zai sake nunawa a na kasan to ba na original sai duplicate kuma mun tara cewa ba man nan kadai ba ma kusan duka Jos Nargutabi ko kuma kusan duka kwaina nan haka suka mana sannan kuma muna nan ma muka sake jin labari cewa ba su data ba wanda za su tura result din zuwa internet ba hakan ma ta faru ma da last time in da suka yi ma sai da muka buɗe musu hotspot suka samu suka tuttura sannan kuma mu ne muka je muka kwashe su da kanmu muka yi da su sannan za mu sake komar da su inda yake yanzu maka ba wanda musu ba wani arrangement na kawo su in ba da mu je ba don ba samu motan zuwa ba sun zo nan kusan karfe 10
ya zuwa wannan lokaci dai kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Plateau karkashin shugabancin mai shari'a Irele Ifine ta yi alkawarin yin adalci ga kowane bangare tare da yin huduba wa lauyoyin da ke shigar da kara da su kawo kwararrun shaidu don kaucewa bata lokaci wa kotu da sauran waɗanda ke da korafe-korafe Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaida Zainab Babaji kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan
Hada kai mu daina sa'in Najeriya kabilanci fada da juna wana uba zo biya da kan kabilan Najeriya kishin kasa ga yan kasashe ne ci gaba hada kai mu daina sa'in Najeriya kabilanci fada da juna wana uba zo biya da kan kabilan Najeriya kishin
Madalla da fatan an shakata da wannan waka. Yanzu ko ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. Iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, inda shirin ya karbi bakoncin shugaban hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin muhalli ta Najeriya Nasriya Farfesa Aliyu Joro, wanda a tattaunawarsa da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala a game da shirin tallafin dalar Amurka biliyan 2.9 da kasar Japan ta yi wa Najeriya domin bunkasa harkar babban bola a kasar. To a yau Farfesa ya yi bayani ne a game da matakan da suke ɗauka wajen shawo kan batun bolar kayan na'urori wanda aka fi sani da e-waste.
Wato abun da yake faruwa da su wannan kayayyaki na na'urorin lantarki, Najeriya saboda kasancewar tattalin arzikin waya da ƙarfi, mutane da yawa ba za su iya sayan irin wayannan kayayyaki sabi ba. To sai aka yi amfani da shi, ana shigo da tsofi wanda muke kira dan kotono, wasu suna kiran sa tokumbo. Wato akwai su television, su firiji, akwai har su handset ma, akwai su laptops. To su kuma wancan kasashe da suka ci gaba, in kayan nan ya zo ƙarshen amfaninsa, ba ƙaramin ɗawainiya ba ne a wajensu. So sun samu kamar hanya ne da za su mai da mu nan kasashen marasa ƙarfi mu zama juji. To sai a tattara a kawo. Wasu ma suna isowa Najeriya ba sa aiki. To kaga in suka zo sun zama mana ɗawainiya, saboda kaya ne wanda yake da illa ga muhalli. Akwai abubuwa da aka yi amfani da shi wajen yi su, suna illa sosai ga muhalli. To mutane mu kuma ba su sani ba, in aka kai wanda ya lalace sai kaga akwai masu sarrafa shi ba ta hanyar yadda ya dace ba. Za su faffasa, akwai su waya masu amfani, za su dauka, za su kona roba. To yin wannan aikin yakan shafe su lafiyansu, ya shafe muhalli. In suka kona nan iska da mushe shaka zai gurbata, sannan tokan kansa da yake kasa zai lalata kasa. In akwai shuka a wurin cikin wannan dafin, za su bi har cikin abinci mutum ya ci. In kuma aka yi ruwa zai iya wanke wasu, ya kai su cikin ruwa na cikin kasa. In akwai korijiya ko bohole in kai wasa sai ka sha. Akwai wasu nau'in karafuna masu illa daga jikin wannan. To saboda haka ne ya zamana dole a samu hanyar sarrafa shi, kamar yadda ma magana na robobi, shi ma na wayannan kayan na'urorin. Su ma akwai kamfanonin da suka haɗa kansu suka yi ƙungiya wanda zai rika lura da irin wannan kayan. Shi wannan shi muke kiransa EPROM, EOS Producer Responsibility Organization of Nigeria. To already sun fara wannan aikin. Ya kamata duk wanda zai shigo da kaya ko sabo ne, ba wai sai tsoho ba, ya yi rijista, saboda za a bi wannan abun da ya shigo da shi. Yayin da ya gama amfani, ana bukatan ya ɗauki wannan kaya ya kai shi can inda za a sarrafa shi yadda ya dace.
Shi kuwa Sani Cika Turankawa, masani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto, ya yi tsokaci ne a game da wani taron da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP tare da haɗin gwiwar Ma'aikatar Muhalli ta Najeriya ta shirya domin fara tattara bayanai a game da irin gudunmawar da Najeriya take yi na rage fitar da gurɓataccen iskar carbon da ta yi alƙawarin za ta rage daga nan zuwa shekara ta 2050.
makasai da wannan yankin dama an tara jami'i da baki biyu na Najeriya jiya 36 domin tattauna a jini waɗanne hanyoyi na muka ɗauka domin cimma manufa abin da ake kira Paris Climate Agreement wanda ƙasashen duniya suka taru suka sa hannu a shekara ta 2016. Shi makasai da wannan taron wani project ma aka fito da shi na shekara huɗu wanda kowace shekara biyu za a duba ganin da kayayyakin aiki domin a gani cewa shi yanayin hayaƙin da aka ce za a rage cewa za a cimma fiye da shekara 2050 za mu samu kamo cikin cewa babu wani hayaƙi da ke fito a muhallinmu. Da Najeriya kamar da kuka hannu ta hanyoyi waɗanda za a cimma wani.
To, Farfesa Aliyu Juro bai sallama da mu ba sai da ya ɗora a kan batun illar bolar kayan na'urori.
Akwai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da muhalli, UNEP, da akwai kuma wani ma'aikata da ke ƙarƙashinsa da ake kira JET, Global Environment Facility, suka ga lallai ya kamata a taimaka wa Najeriya, so suka ba da taimakon kuɗi saboda a ƙarfafa wannan aikin. Kamar yadda Japan ta ba da kuɗi a kan robobi, su ma suka ba da kuɗi, ita wannan hukuma namu na Nasarawa suka je Lagos muka yi irin wannan aiki na tattara wayannan na'urorin lantarki da suka lalace. Muka kuma nemi wasu kamfanoni wanda suke da kayan sarrafa wannan kayan, nauyinsu ya kai ton 300, to su kuma suka sarrafa suka bayar da na gama in aka kai za su wargaza wani abu mai amfani duka za a ciccire shi a tura wa wasu ma'aikata wanda za su sake amfani da shi wajen wasu gere-gere. So, ni wannan kuma nasara ne ke mai da su amfani da su.
Mai sauraro, duka-duka abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu zuwa makon gobe, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Alhassan Bala da ya tabbatar da nasarar wannan shirin, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Ta gaida Aisha Ma'azo, har yanzu muna mika miki ta'aziyya na rashin mahaifiyarki, Allah sa ta huta. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To, a takaice, manyan jami'an cinikayya da kasuwanci na China da Amurka sun yi wata ganawa a jiya Alhamis a Washington DC, ganawar da ba sabon ba tsakanin shugabannin kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta faɗa wata sanarwa da ta fitar a jiya Alhamis cewa ministan cinikayya na China Wang Wentao da sakatariyar cinikayyar Amurka Gina Raimondo sun tattauna kan muhimman batutuwan da suka shafi dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China. Shugabannin tsaron Amurka kuma suna nan suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da Washington ɗin ke ci gaba da baiwa Ukraine a yaƙi da take yi da Rasha, da kuma cewa Amurka kashin kanta ba ta yin yaƙi da Rasha. A jiya Alhamis, kotu ta yanke hukunci kan Stewart Rhodes, wanda ya kafa ƙungiyar sa kai ta ƙin jinin gwamnati da kuma wani tsohon laftanal na zaman kaso tsawon shekaru 18 da kuma fiye da shekaru 15 a gidan yari, saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kaiwa ginin majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Ya zuwa yanzu dai waɗannan hukunce-hukunce su ne mafi tsawo da aka yi da ke da alaƙa da farmakin da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan na Janairu. Wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar Girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin Lesbos. Tana mai nanata zarge-zargen ta sake su zuwa Turkiyya, da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure.
Da masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asari, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Robert Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.